الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 27 ga watan Juma'a al-Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 9 ga watan 1 shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Jinkirta jana'iza, jinkirtar da jana'iza haramun ne ba tare da wani uzuri ba, domin saba ma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tabaunahu ar-riqabikum aw kama qala. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku gaggauta jana'iza. Menene ma'anar jana'iza? Shine tattala mamaci domin kai shi makomarsa kabari. Ma'ana, da zaran an tabbatar da rai ya fita, to kar a samu wani latti, a raba ayyuka, masu wanka su je su yi wanka, an gane ku? Ma'ana, wanda za su wanke mamaci su je su wanke, wanda zai tafi ya nemo likafani shi ma a bashi aikinsa, wanda zai je ya nemo tabarma da itace, tabarmi da itace shi ma ya je, wanda za su je su gina rami su ma su je, don kada a ɓata lokaci. An gane ko? Da zaran an tabbata ran mutum ya fita, to bai ya halatta a gaggauta a wannan a jinkirta tattala shi domin kai shi makomarsa ba tare da wani uzuri ba. Wannan shi kuma fitar rai yana da alama na cewa tabbas rai ya riga ya fita, yana da alamomi. Gane ko? Kamar yadda waɗanda suka san mutuwa yau da gobe, da zaran sun taɓa jikin mutum za su iya sanin cewa rai ya fita ko bai fita ba. kuma musamman a wannan lokaci da aka samu ci gaba na likitanci akwai na'urar da za a dora a jikin mutum a san da cewa da sauran rai ko kuma rai ya riga ya fita to daga an samu wannan alama an auna an tabbatar da cewa rai ya fita to ba maganar a jinkirta jana'iza cewa ko sai da yamma za a yi ko sai gobe da safe za a yi da abin da yake kama da haka dukkan wannan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin shi yace a gaggauta jana'iza an gane ko sai dai in ya kasance shi mamacin Allah ya karbi rayuwarsa a ɗaya daga cikin lokata uku wanda bai halatta ba a je a binne gawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Uqba ibn Amir hadisi ne ingantacce akwai wasu lokata guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a binne mamaci shine yake cewa salasu sa'atin kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tadlu'u ash-shamsu bazigatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tabay wa hatta tazul wa hina tadayyaf ay tamilu ash-shamsu lil-ghurub aw kama qala Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance akwai wasu lokata uku da yake hanin mu game da yin sallah a cikin su duk wata nafila wadda ba ta da sababi ba ta da digi haramu ne yin ta a cikin ɗaya daga cikin waɗannan lokata guda uku yace kuma ya hani mu binne mamatanmu a waɗannan lokata guda uku farko sai yace hina tadlu'u ash-shamsu bazigatan lokacin da rana take hudowa take ketowa ta dungo to manzon Allah sallama yayi hani a binne mamaci a wannan lokaci hatta tartafi'a sai rana ta gama hudowa ta daukaka kenan misali yanzu lokacin da rana take hudowa baya halatta ayi jana'iza a binne mamaci sai a dan yi hakuri bayan hudowar ta da kimanin minti 15 ko minti 30 in ya zo aje yayi na biyu sai ya ce wahina ya kumu ka'imu zahira lokacin da garjin rana ya tabbata ma'ana rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa hatta ta zuri ya ce sai ta gushe kamar yanayin mu a nan misali wajen karfe 12 an gane ko wajen 12 rana to a wannan lokaci ba a jana'iza sai a yi hakuri har rana ta karkata kenan lokaci na azhar ya shiga idan lokacin azhar ya shiga to wannan sai a je a yi jana'iza amma lokacin da rana ta kai tsakiya to a irin wannan lokaci haramun ne a je a binne mamaci na uku sai yace wahida tabayyaf lilgu ay tamilu ash-shamsu lil-ghurub lokacin da rana ta karkata ta je faduwa ta ja to wannan lokaci shi ma haramun ne a binne mamaci sai a yi hakuri in rana ta riga ta fada bayan magruba a je a binne mamaci domin ita jana'iza in ba a waɗannan lokata guda uku yana halatta a cikin awa 24 kowane lokaci ake da damar binne mamaci sai a je a binne ko cikin dare ne matukar an tattala shi an kyautata an masa likkafa ne an yi komai kuma an samu jama'ar da za su yi masa sallah su kai shi su binne to ko cikin dare ana iya kai mamaci a binne kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda cikin dare aka je aka binne shi Fatima diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare aka je aka binne haka ga matar da take tsantace masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mata rasuwa cikin dare sahabbai suka kai ta suka binne aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina wanci suka ce ya rasulullahi tun daren jiya Allah ya mata rasuwa mun je mun binne manzo Allah yace ku nuna mun kabarin ta aka nuna masa yaje ya tsaya kan kabarin manzo Allah ya yi mata sallah ya sake mata sallah. Me yasa? Saboda kasancewar su suna ganin cewa matsayinta bai kai ba sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa da manzon Allah ya nuna musu muhimmancin kula da ɗakin Allah matsayin tsauntace shi da abin da ya kamata haka. A takaice dai shi ma hadisin yana tabbatar da halaccin binne mamaci a cikin dare. To in ba waɗannan lokuta guda uku, to baya halatta a jinkirta jana'iza. An gane ku, baya halatta a jinkirta jana'iza sai dai da uzuri. Sai dai da uzuri, ma'ana kasancewar nemo likafani da abin da ya kama da haka, in har an samu jinkiri akan haka shine. Amma na a jinkirta a ce sai an yi gayya suwa da sai sun zo, har ma wasu wanda suke da wani gari a ce sai an yi jiran su, wannan duka saba ma sunna ne. Gane ku? Chayi asri'u bil janaza, maza Allah yace ku gaggauta yin jana'isa. Da zaran an tabbata ran ya fita, maza Allah yace ku gaggauta. Sai yace fa inta ku salihatan, cikon hadisi yace in har gawar ta kasance nagartatta ce, maza Allah yace fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi, wani alkhairi ne na musamman kuke gabatar da ita zuwa gare shi. Jinkirta shi wannan bata masa lokaci ne shi mamaci. Sai yace wa in ta kusiwa zalika, in ku gawar ba ta kwarai bace, maza Allah yace ku san da cewa in kun gaggauta fa sharrun tabaunahu arqabikum, wani sharri ne da mugunta kuke famar sauke shi gabarin wuyayenku. In gawar ba ta kwarai bace, ku tabbata wani sharri ne da mugunta wanda za ku yi gaggawa ku sauke shi gabarin wuyanku. Kaga duk abin da zai zame maka alƙaƙai fama kake karabu da shi. To kaga in ba ta kwarai bace ba, to ku yi maza, in kun gaggauta kun kai kun binne, to kun sauke wani nauyi da yake wuyanku. Don haka wannan hadisi abin da yake tabbatar mana, yake fa'idantar da mu, yake karantar da mu, gaggauta jana'iza wannan sunna ne. Shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da hani game da ɗauko mamaci daga wani gari a ce sai an kawo shi wani gari abin. Mutum Allah ya masa rasuwa a wani gari, can akwai jama'ar da za su yi masa sallah abin ne, sai a ce sai an ɗauko shi an kawo shi mahaifarsa, ko kuma ai ya ce a kai shi ƙauyensu abin ne. To ko ya ce a kai shi ƙauyensu abin ne, wannan wasiya ce wadda ta saba ma shari'a, dole a sanya kafa a shure ta, abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kuma a cikin ɗauko mamaci daga wani gari a kawo shi wani gari, akwai tozartar da dukiya. Yanzu misali, daga Yemai ɗauko mamaci kawo shi nan da magara, a wannan ambilan su ma a kaɗan abin da ake biya sai an biya wajen jikka 450. Idan an muku alhurma ne, an muku demi tarif, za ku biya kamar ko 250 zuwa 300. To jikka 450, iyalin mamaci da sauransu, idan aka sayi abinci da wannan ko wani wannan, wata nawa za a yi ana cin abincin? A nan, kamar yadda wani yake bani labari, har akwai gawar da aka biya ko miliyan 5 ne ko sama da haka ne, aka ɗauko jirgi aka kawo ta nan daga Yemen. Miliyan 5 miskinai nawa za a ciyar da su? A yi sadaka da wannan kuɗaɗe a madadin mamacin. To don haka kasancewar jinkirta jana'iza matukar babu wani uzuri, to wannan baya halatta, haramun ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin gabar da malam yake faɗa, yake cewa wa minas sunnati lazima allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wat tasdiqu bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kayfa inna ma huwa at tasdiqu wal imanu biha ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار wanda mun fara bayani akan wannan gaba kamar yadda malam yake fada wa minas sunnatil lazima yana daga aqida an gane ko ko kuma ka ce wa minas sunna allazima yana daga tafarki wanda yake ya lazimci kowane mumini da kowace mumina wato har zuwa kiyama wanda in aka ce sunna kamar yadda bayani ya gabata ma'anarta a lugha shine at-tariqa wal minhaj ma'ana tafarki ko kace hanya tutar an gane ko hanya wadda take mabayyaniya wadda babu kwana-kwana a cikin ta to amma in aka ce sunna a shar'ance wato hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in aka ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya hada duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi abinda Allah ya shar'anta mana da abinda yake wajibi da abinda yake mustahabi an gane ko sabani ma'anar sunna agun alfuqaha su abinda suke nihi da sunna wato sabanin mustahabi gane ko sabani ko mu ce sabanin wajibi idan suka ce sunna kenan abinda aka so kenan sabanin abinda yake wajibi to anan abinda ake nihi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya lazimci kowane mumini da kowace mumina har zuwa kiyama malam yace allati wato tafarkin da man taraka minha khaslatan duk mutumin da ya bar wata tada daya daga cikin tadudin wannan tafarki ko kace ya bar dabi'a daya ko kace al'ada daya ko kace hali daya daga cikin abinda wannan hanya tafarki yazo da shi lam yaqulha idan na fada ne yaki fada wayu'min biha wato yaki imani da ita malam yace lam yakun min ahliha kwata kwata baya daga cikin mabiyan wannan tafarki baya cikin ahlus sunna an gane ko duk wanda bai fada ba kuma bai yi imani da ita to kwata kwata baya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda ya danganta kanshi zuwa ga musulunci to a hakika ba musulmi bane ko kuma koda ya danganta kanshi zuwa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a hakika ba mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane malam yace al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi wato shine imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala al-khairin sa wato da sharrin sa ma'ana duk abin da Allah yake kaddara ma bayin sa na alkhairi da na sharri dole kai imani cewa kadara ce in har mutum bai yi imani da kadara bai fada ba kuma bai kudirce ba a zuciya to kwata kwata baya daga cikin mabiyan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana alkhairi da sharri gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wataala kamar yadda shi ya halicci alkhairi shi ya halicci sharri illa kasancewar sharri da Allah ya halitta bai halicce shi ba saboda tsantsar sharri a'a ya halicce shi saboda wasu hikimomi nashi. Misali, ai magani ba kayan dadi bane ba, ka sha magani kana daure huska magani mai daci, to amma menene hikima game da kirkira magani? Saboda ka samu waraka, an gane ko matsalar da take addabar ka a jikinka ta rashin lafiya, sai ka dauki magani ka sha, tare da cewa magani baya da dadin sha, to amma zaka sha me yasa? Saboda wata hikima da Allah ya kunshe a cikin shi. An gane ko, ai magani ba kayan dadi bane ba, amma dai in ya kama shan shi ake. To haka kasancewar duk wani abin da Allah ya halitta na sharri, to Allah ya halicce shi saboda wata hikima. Misali, yanzu ka dauki wuta, wuta sharri ce, amma Allah ya halicce ta saboda wata hikima, akwai amfani a cikinta. Amma yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, qul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalika, qul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum, sai yace annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir, a can cikin suratul Hajj. Qul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum, shin kuna so in ba ku labari da abin da yake mafi sharri da mugunta game da wannan abu da kuke? Sai ya ce annaru, ita ce wuta, an gane ku, wadda Allah ya yi alkawalinta ga waɗanda suka kafirce masa. Sai ya ce wa bi'sal masir, tirda makomar bawa a ce wuta ita ce makomarsa. Kaga a wannan aya Allah yana faɗa mana cewa wuta sharri ce, to amma akwai amfani a cikinta. Kaga da wuta ake narka karafuna a kera abubuwan da ake da kere-kere abubuwan da ake amfani da su. Wuta da ita ake hurawa a dafa abinci, gane ko, da ita ake amfani a hura a dafa abinci da sauran dukkan wasu abubuwa na amfani. To dan haka duk abin da Allah ya halitta, ko wannan haske da muke gani na lantarki, galibi kawai wuta ce. Abin hawa da kake hawa wuta ce, saboda sai an hada man fetur da wasu abubuwa su tada gobara a cikin wannan kin injin, sannan kuma injin ya motsa yayi tafiya. To dan haka sharri Allah bai halicce shi ba saboda tsantsar sharri, Allah ya halicci sharri saboda wasu hikimomi nashi. Muna iya sanin hikimar, kuma muna iya kasa saninta, kuma dole mu mai kauya. Shine anan yace, wato imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alkhairinsa da sharrinsa. Sai yace watta sidiqu bil ahadisi fihi, da gasgatawa game da hadisan da suka zo game da imani da alkadari. Dole duk hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da ya inganta game da kadara, to mutum yayi imani. Malam yace wal imanu biha, hakanan imani da ita kadaran. Malam yace la yuqalu lima, ba a fada a ce dan mi, ma'ana Allah yayi kaza, wala kaifa, ko kuma yaya abu kaza ya kasance kaza. Domin shi Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da yake aikatawa ba a tambayar shi. Mu bayin shi mu ne, in mun aikata abu za a tambaye mu, wani me yasa kai kaza. Kana iya yin wani abu sai in tambaye ka in ce me yasa kai kaza, ma'ana menene hikimar da yasa kai kaza, ko kuma abu kaza yaya aka yi kai shi. To Ubangiji subhanahu wata'ala shi ba a tambayar shi dan me yayi kaza, kamar yadda ya faɗa la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Ubangiji ta'ala ba a tambayar shi game da abin da ya aikata, game da abin da yake aikatawa, amma su bayi ana tambayar su. Domin shi duk abin da ya yi akwai hikima a cikinsa, kuma komai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko ya shar'anta ya kyautata shi, babu wani wanda sai ya zo ya ci gyara. Amma mu bayinsa kana iya yin abu kaza, idan aka tambaye ka me yasa kai kaza, kana iya cewa saboda kaza, to za a iya cin gyaran ka a ce a to ai da kaza ya kamata ka yi, inda kai kaza to da yafi dacewa. to Ubangiji ta'ala da ya halicci komai ya kyautata halittarsa. Duk abin da Allah ya shar'anta ya kyautata a wajen shar'anta ma bayinsa hukunce-hukunci. Shine yace wala kaifa, ba a tambaya a ce yaya ko kuma danya saboda mai Allah ya yi kaza. Yace inna ma huwa tasdiqu wal imanu biha, malam yace kadai ita kadara gasgatawa ne da ita kuma mutun yayi imani. Duk abin da Allah ya kaddara ma ka gasgata ka yadda da cewa shi ya kaddara maka kuma ka yi imani da haka. Malam sai yake cewa wa man lam ya'rif tafsir al hadisi, duk wanda bai fahimci ba wato ma'anar hadisi, idan aka ce at tafsir shine al kashf wal iba, ma'ana duk wanda bai sani ba fassara hadisi, ma'ana bayaninsa da ma'anarsa, walam yaghluhu aqluhu, hankalinsa bai kai ba ya gane, to faqad kufiya zalika, tuntuna an isan masa, wa uhkima lahu, an kyautata masa, fa alaihi al imanu biha, abin da ya zama wajibi kawai mutum yayi imani da shi. In dai aka ce maka hadisi ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ko hankalinka bai kai ba ya fahimci wannan hadisi, ka gano hikimomin da suke karkashin, to kai imani cewa Allah baya fadar abu sai da hikima, manzansa baya fadar wani abu sai da hikima, domin duk abin da manzon Allah yake fada sako ne yake isar mana a madadin Ubangijinsa. An gane ko? Allah bai taba halittar wata halitta don wargi, bai taba shar'anta ma bayinsa wata doka daga cikin dokoki na ku yi kaza ko ku bar kaza, wato don wargi. Duk abin da Allah ya ce a yi ko ya ce a bari akwai hikima, duk abin da ya halitta na halittu akwai hikima. Shi ya faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina. An gane ku? Wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kuma ya faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dhalika dhannu alladhina kafaru, fawailul lilladhina kafaru minan nar. Kuma ya faɗa wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamu. Waɗannan ayoyi duka suna tabbatar mana duk abinda Allah ya halitta na halittu akwai hikima, duk abinda Allah ya shar'anta na dokoki da na yi da na bari akwai hikima. To shi yasa nan malam yace duk wanda bai sani ba ma'anar hadisi kuma hankalin shi bai kai ba ya gano, to faqad kufiya zalika, an isar masa, wa uhkima lahu, kuma an kyautata masa bayani game da inda hadisin ya sa gaba, fa alaihi al-imanu biha, fa alaihi al-imanu bihi, iya abin da ya hau kansa ya zama wajibi yayi imani da wannan hadisi. In dai an ce maka hadisi ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da hankalinka bai ɗauka ba, to ka yi imani ka mai ka wuya. Wannan ita ce ƙa'ida, kamar yadda Allah ya faɗa, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shine malam yace wat taslimu lahu, kuma da mai ka wuya da ji da bi zuwa ga wannan hadisi, ka zama raƙumi da akala. Shine Allah yace innama kana qaulal mu'minina, kusanda cewa kadai fadar mu'minai idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa, an yaqulu sami'na wa ata'na, shine fadar mun ji mun bi. Ubangiji ta'ala yace wa ulaika humul muflihun, waɗannan masu fadar mun ji mun bi ga dokar Allah subhanahu wa ta'ala, wato su ne marabauta da gidan aljanna a gobe kiyama, Allah ya sanya mu a cikinsu. A takaice kenan, wannan yana nuna mana imani da kadara wajibi ne, ko mu ce gimshiki ne daga cikin gimshikan imani guda shida, wanda imanin mumini baya tabbata sai yayi imani da kadara, kamar yadda bayani ya gabata hadisin Abdullahi dan Umar da ya rawaito daga mahaifinsa Umar, Allah ya kara masa yadda, wanda Jibrilu alaihi salam ya zo yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi, wanda daga cikin tambayoyin da ya masa ya masa tambaya game da imani. Azan Allah ya bashi amsar cewa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. A wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana gimshikan imani guda shida. Gimshiki na karshe shine imani da kadara, alkhairi da sharri. Don haka kenan duk abin da Allah ya kaddara na alkhairi da na sharri da imani da Allah ya ma wasu daga cikin bayinsa dace suka zama mu'minai. Don haka ba abinda zamu yi illa godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ya dora mu akan wannan tafarki, kuma fatan da muke Allah ya mana kyakkyawan karshe. Sai haka nan da abin da ya shafi kafirci, wasu Allah ya nufaci su da kafirce masa, wanda wannan kuma adalci ne nashi. Wasu Allah ya nufaci su da cewa su ne ma'azurta waɗanda za su dace da gidan aljanna a gobe kiyama, Allah ya sanya mu a cikinsu. Wasu ko Allah ya nufaci su da tabiwa cewa wuta ita ce makomarsu. Wasu anan ana raye Allah ya nufaci su da wadata mawadata ne. Wasu ko Allah ya dora musu talauci, wani Allah ya dora masa rashin lafiya, wani Allah ya bashi koshin lafiya. Wannan duka kadara ne, komai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara. Shi yasa malam yace duk abin da yazo na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan mas'ala ta imani da kadara, to kai imani da wannan hadisi ka me ka wuya, komai Allah ya riga ya gama. Kamar yadda a darasi da ya gabata mun karan mun yi bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa awwalu ma khalaqa Allahul qalam, farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa wato shine alqalami. An gane ko shine alqalamin kudura. Ubangiji ta'ala yace da wannan alqalami in rubutu, bazan Allah yace fajarat fi tilka sa'a bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama, take yanke wannan alqalami ya gudana game da rubuta duk abinda zai wakana har zuwa kiyama. Daidai da motsa kafarka da zaka yi tintin wannan alkalami ya rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama, wannan alkalami tuni ya rubuta. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala al-ma. Ubangiji ta'ala tintini ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayinsa na kadara kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da shekara 50 a lokacin nan al'arshin sa na kan ruwa. Daidai da motsa kafa da bawa zai yi kafin Allah ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su na halittu da shekara 50 Allah ya rubuta wane dan wane a lokaci kaza zai motsa kafarsa. Idan kaga wannan yana nuna mana komai da ka sani Allah ya riga ya gama, ba wani al'amari bane sabo cewa sai in ya faru sannan Allah zai sani. A'a, Allah ya tsara komai, komai ya gama ya zana shi, kuma ya zartar ba yadda za a yi dole abin ya kasance. To shi yasa wani lokaci sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce, ya manzon Allah, a ra'aita mana amalu mana amalu fihi amrun musta'anaf aw amrun kad furiga minhu. Suka ce, ya manzon Allah, ba mu labari, fada mana wai abunda muke aikatawa na ayyuka lamari ne wanda yake sabo, sai in mun aikata ne sannan Ubangiji subhanahu wata'ala zai san mun aikata ya zartar da hukunci, aw amrun kad furiga minhu, ko kuma lamari ne wanda tuntuni an riga an gama. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل امر قد فرغ منه. فذا الله yace kusan da cewa duk abin da kuke aikatawa, fa Allah yace lamari ne wanda tuntuni an riga an gama, tuntuni an riga an gama kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su na halittu da shekara 50 duk abin da zai wakana har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya riga ya gama, ya hukunta komai, ya zartar da shi. Sahabbai sai suka ce, a falana turukul amala wa natakilu ala kutubina, ya manzon Allah tunda an rige an gama komai ɗan aljanna an kaddara ɗan wuta an kaddara kuma ban makawa kowa mai saduwa ne zuwa inda aka kaddara masa ya rasulullahi mu meke kafa mu mudura ɗaya kan ɗaya mu dena ayyuka mu dogara akan abin da aka rubuta abin da aka kaddara in dan wuta ne yaje wuta in dan aljanna ne yaje aljanna mu dogara akan wannan kaddara ma manzon Allah sai yace a i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu au kama kala manzon Allah yace ku dai ci gaba da aikata abin da aka sa ku nayi ku kwatanta na hannuwa ku hannu kowanne da matsiyaci dan wuta da ma'azurci dan aljanna kowa abun horewa ne abun setawa ne ga abin da aka halicce shi saboda shi idan Allah ya halicci bawa ya kaddara cewa dan aljanna ne to Allah yakan hore shi ya seta shi yayi ruko da aikin da zai zame masa sababin da zai kai shi gidan aljanna wanda Allah ya kaddara cewa matsiyaci ne tababbe ne dan wuta ne to Allah zai hore shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face zuwa wuta wal iyazu billah shine ubangiji ta'ala yake fada fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastagna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ubangiji ta'ala yace fa amma man a'aba sanadi duk wanda ya bayar da abinda Allah ya yi umarni a bayar wata kai tsara dokokin ubangijinsa wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace fa sanuyassiruhu lil yusra da sannu za mu hore shi ga hanya mafi sauki wanda za ta kai shi aljanna Allah zai masa dace game da ayyuka na kwarai waɗanda za su zame masa sababin shiga aljanna Allah ya sanya mu a ciki sai ya ce wa amma man bakila sanin dai duk wanda ya rowa ya hana haƙƙin Allah wastagna yaga cewa ya wadatu da kansa wa kadzaba bil husna ya ƙaryatar da kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala ya ce fa sanu yassiruhu lil usra da sannu za mu hore shi mu seta shi ga hanya mafi tsanani wanda za ta kai shi zuwa ga wuta wala iyazu billah dan haka manzo Allah yace i'malu ku ci gaba da aikata duk abin da aka ce ku yi abin da aka hane ku ku hanu manzo Allah yace fa kullun ku san da cewa kowanne da dan wuta da dan aljanna muyassar abun horewa ne abun setawa ne lima khuliqa lahu ga abin da aka halicce shi saboda shi to dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa tuntuni Allah ya kaddara komai kuma dole mutum yayi imani ba wani lamari bane ba wanda yake sabo to dan haka kasancewar a wannan mas'ala ta imani da kadara da hukuncin Allah subhanahu wataala wasu suka kauce ma tafarki madaidaici suka saki layi mai kekke suka kama hanyar shaytani suka bata su ne waɗanda ake kiransu al-qadariyya wata jama'a ce su al-qadariyya kashi biyu ne akwai al-qadariyya waɗanda ake kiransu annufa wanda suke fada wanda kwata-kwata sun kore cewa wato sun kore wato kaddarawa ta Allah subhanahu wata'ala da yayi ga komai su a aqidar su bawa shi yake halittar ayyukansa in ka aikata aiki kai ne ka halicci aikin ka sai ka aikata aiki Allah ya san cewa bawan sa wani ya aikata kaza kaga wannan ya ci karo da abin da yazo na nasi na alqur'ani da mu da aikin mu gaba daya halitta ne na Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kamar yadda karin bayani zai zo to wannan su ne ake kiran su alqadariyya annufa waɗanda suka kore kadara suka raye cewa bawa shi yake ai halittar ayyukansa an gane ko sun kore cewa kwata-kwata babu maganar kadara cewa an kaddara komai an kare komai su agun su kawai sabo ne sai bawa ya aikata sannan Allah zai san da cewa bawansa ya aikata kaza wanda su ne jama'ar da suka fulla a birnin Basra kamar yadda Ma'bad al-Juhani shi yazo da wannan aqida kuma ya samu mabiya to sannan akwai alqadariyya aljabariyya wanda su kuma wanda su sun zurfafa sun wuce makadi da rawa su sun raye cewa bawa bayye da komai nashi kawai tuka shi ne ake an tirsasa ka ne duk abin da kai alatilas ne kai ba wani ra'ayin ka bane ba wani radin kanka bane ba kamar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yadda ya juya ta suka ce kamar misalin gashin tsuntsu ne wanda yake rataye a inda iska take bugawa sai yadda ta kada shi in ta kada gabas yayi gabas in ta yi yamma yayi yamma in ta kada kudu yayi kudu in ta kada arewa yayi arewa gawa a hannun mai wanke ta sai yadda ya juya ta suka ce to haka matsayin bawa yake in kai sallah ba radin kanka bane ba kai a tirsasa ka ne akai in aiki na sako bawa ya aikata a ba a radin kanshi bane a tirsasa shi ne akai ba yadda za a yi bawa yayi nashi kawai komai kawai tilasa shi ne ake tuka shi ne ake kaga waɗannan jama'u guda biyu su waɗancan na farko sun kasa kai inda ake buƙatar akai su kuma waɗannan na biyu sai suka wuce makadi da rawa ahlus sunna wal jama'a sai suka zama su ne tsakatsakiya kamar yadda dama haka Allah ya ambace su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a mun yi imani da kaddara Allah ya kaddara komai kuma mun yi imani cewa bawa yana da kasb nashi yana da ikhtiyar Allah ya baka mashi'a na ka tsaya ka ga me ya dace da kai ka zaba kuma Allah ya baka zabi bawa yana da aikin sa kai ne ka ga dama ka aikata abu kaza don haka Allah ya tabbatar maka mashi'a kamar yadda Allah ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin ubangiji ta'ala yace na ga wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan wannan tafarki mai kyakke sai yace wa ma tasha'una duk abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an yasha'a Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu ya so da haka kaga me yace liman sha'a minkum an yastaqim wannan yana tabbatar ma bawa mashi'a kana da zabi da Allah ya baka ka tsaya ka ga menene ya dace da kai ka aikata an gane ko bawa yana da iktisab ne ya tsaya ya gani ya kamata ya yi ma kansa shi ne yace liman sha'a minkum an yastaqim duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan wannan tafarki Allah yace mun ba shi dama amma wa ma tasha'una abinda kuke so ubangiji ta'ala yace ba zai tabbata ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu ya so haka kin to dan haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a komai yana gudana ne da kadara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya faɗa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji ta'ala yana rantsuwa da rai da wanda ya daidaita halittarsa ya daidaita halittarsa an gane ko wa nafsin ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da wanda ya daidaita halittarta wane ne ya halicci rai ubangiji subhanahu wataala rantsuwa ne yake da kansa ma'anan bi ma'ana man ay wa man sawaha sai yace fa alhamaha bayan ya halicci ran sai ya ganar da ita fujuraha wato lalacin ta ma'ana kauce ma tafarki na daidai wa taqwaha kuma da tsara dokokinta kenan kowace rai da Allah ya halitta Allah ya mata ilhama ya ganar da ita ga aiki na kurai ga aiki na banza abin da ya rage kai bawa kaza ba kamar yadda ya faɗa inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura kuma haka ya faɗa wa hadaina hunnajdai to dan haka shine malam sai yake cewa kwatancin hadisi na as-sadiq al-masduq wato mai gaskiya game da duk abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-masduq abin yi ma gaskiya domin duk abin da yake zawwa gare shi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa Allah yana daidaita halittar da a cikin cikin mahaifa randa ciki ya kai kwana 120 Allah yake daidaita halittar da ya fitar da gabbai a ran nan a turo wani mala'ika ya busa ma dan rai sannan a umarci mala'ikan game da rubuta abubuwa hudu farko wato shine ajalin bawa iya kwanukan da zai yi a rayuwarsa abu na biyu wato arzikinsa duk abin da zai ci har ya koma zuwa ga Allah a ran nan an kididdige na uku aikinsa da zai aikata alkhairi da na sharri tun a ran nan an kididdige na hudu cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne tuntuni a ran nan Allah subhanahu wataala ya gama komai kenan kaga wannan hadisi yana nuna cewa komai an gama komai Allah subhanahu wataala ya riga ya gama shine malam sai ya ce wa ma kana mislahu fil qadar da hadisin da yake kama da shi game da wato mas'ala ta kadara duk abin da yazo mutun yayi imani da shi domin yawa to shine malam sai yake fada sai ya ce wa mislu ahadisir ru'yati kulliha yace da kwatancin hadisai ko kuma kafin mu je kan wannan gaba wato kasancewar da yace wa ma kana mislahu fil qadar da abin da yake kama da shi wato na hadisai waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato bayani na kadara wanda shi imani da kadara yana da gimshikai guda hudu an gane ko rukuni hudu yake da shi wanda sai in mutun ya tabbatar da su imaninsa da kadara zai inganta abu na farko shine al-ilm kai imani da cewa ubangiji subhanahu wataala ya kewaye kowa da komai da sani komai da kowa Allah ya kewaye shi da sani duk wani abu samanme a cikin sammai da kasai ubangiji subhanahu wataala yana sane da shi duk wani abu rashashshe a cikin sammai da kasai ubangiji ta'ala yana sane da shi duk wani abin da zai iya kasancewa Allah yana sane da shi duk wani abu wanda ba zai iya yiwuwa ba ubangiji ta'ala yana sane da shi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance dole sai mun yi imani da cewa sanin ilimin Allah ya kewaye kowa da komai komai Allah ya san shi ya san duk wani abu samanme da duk wani abu rashashshe ya san duk wani abu wanda yake iya yiwuwa Allah yana sane da shi da duk wani abin da ba zai yiwu ba ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance dalilai akan wannan martaba martaba ta al-ilm suna da yawa na daga cikin su fadar Allah subhanahu wataala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ra'bin wa la yabisin illa fi kitabin mubin yace wa indahu mafatihul ghaibi makullan ghaibu agun Allah suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su in banda shi wazala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana mafatihul ghaib sune al'amura guda biyar da Allah ya zanu a ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir tabbatar alkiyama wannan ilimi ne wanda Allah yake banci kanshi da shi saukar ruwa daga cikin girgije sani ne wanda Allah yake banci kanshi da shi duk girgije in ya taso Allah kadai yake da sanin girgijen da zai yi ruwa da wanda ba zai yi ba wa ya'lamu ma fil arham shi kadai yake da sanin abin da ke cikin mahaifar mace an gane ko cewa da ɗaya ne ko ƴaƴa biyu ne namiji ne ko mace ce ne ba wanda ya san da haka in banda Allah subhanahu wataala amma ilimin zamani sai in ciki ya kai wani lokaci ake iya sa wata na'ura a leka a hango a ga dadi ne ko yaya biyu ne namiji ne ko mace ne wannan sai bayan an daidaita halitta ciki ya kai kwana 120 amma kafin haka ba wanda ya san abin da yake cikin mahaifa in banda Allah kamar yadda ya faɗa ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي هكا كما يفعل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كو إتمش إنت أو تشكي ألوك تند تشكي يشغى بتسن تاد أو تشكي سي إدم وتاياكي تراتا إدم بتغى الآلة بذات تبت تشيوى تاد أو تشكي to dan haka ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi wa ya'lamu ma fil arham sai yace wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai da ta san menene za ta aikata gobe maganar ba gobe ba ake nihi nan da sai gwanin ɗaya ba wanda yake da sanin menene zai aikata menene zai wakana nan gaba wannan ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi sai yace kuma wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wani gari ne za ta mutu ba wanda ya san a inda zai mutu in Allah ya kaddara ma mutuwa a wani gari kai tsaye wata bukata sai ta bujuro take yanki ka je kuma ka je can ka tarar lokacinka to wannan sune mafatihul gaib makullan gaibu wanda ba wanda ya san su in banda Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa huwa sai ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shine ubangijin da ke da sanin duk abin da ke cikin sarari dukkan halittun da suke doran ƙasa itace duwatsu dabobi da mutane duk halittun da ka sani waɗanda suke doran ƙasa Allah yana sane da su yana sane da su duk inda suke kuma yana ganin su yana da kudura akan su kuma yana sane da adadin lissafin su ya san waɗanda suka mutu kuma ya san waɗanda suke raye kuma ya san waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama halittun da za su rayu a doren ƙasa wal bahri haka nan halittun da suke karkashin teku gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yana da sanin su sai yace wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wata ganyar itaciya bata isa bata saraya ta fado ƙasa face Allah yana da sanin faduwar ganyen itace duk itacen da suke doran ƙasa gaba ɗaya babu dide da ganye ɗaya na itaciya da zai faɗi face Allah yana sane da ganyen itace kaza a wuri kaza a lokaci kaza ganye kaza zai faɗi walillahi almasalul a'la ka ɗauka a irin lokacin bazara idan iska ta kada lokacin da ganyen itace yake bada yake zubewa a kadawar iska ɗaya a wuri ɗaya ganyen itace miliyan nawa yake saraya ya faɗi ƙasa to duk ganyen iccen da zai fada Allah yana sane da shi wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamu sai yace wala habbatin yace ko wata kwaya da take faduwa fi zulumatil ardi a cikin dukwai na ƙasa duk wata kwaya dan icce da zai fadi ko dan wata ciyawa da zai fada Allah yana sane da shi wala ratibin yace ba danya ba wala yabisin ko busassa illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi ma'abucin bayani tunan Allah ya rubuta a cikin littafi na lauhul mahfuz a lokaci kaza ganyen itace kaza zai fadi to kaga wannan yana nuna mana ashe sanin Allah ya kewaye kowa da komai haka ya fada kuma li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle ubangiji ya kewaye dukkan komai da sani ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki kuma ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance dukkan halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai ubangiji ta'ala yana sane da su duk halittun da aka yi tun daga farkon duniya wanda sun riga sun wuce Allah yana sane da su wanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama Allah yana sane da su kuma haka a cikin suratul hajj ya faɗa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir wannan ita ce martaba ta farko rukuni na farko daga cikin rukunai na imani da kadara sai mun yi imani da cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai ma'ana duk wani abin da yake faruwa yana faruwa ne da sanin Allah tuntuna Allah ya san da shi martaba ta biyu sai mun yi imani Allah ya rubuta komai, komai Allah ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafinsa na Allahul Mahfuz, kamar yadda ya faɗa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dukkan komai Allah ya ce mun kididdige shi, mun tabbatar da shi a cikin wani littafi ma'abucin bayani. Kuma haka ya faɗa, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir. Ubangiji ta'ala ya ce duk wani abin da yake samuwa na musiba a ban ƙasa ko a karan kanku, Ubangiji ta'ala ya ce bai faru ba illa fi kitabin, face tuntuni duk abin da ya same ku na musiba da duk abin da ya faru a ban ƙasa, Ubangiji ta'ala ya ce yana tabbaci a cikin wani littafi. Min qabli an nabra'aha, kafin mu halicci halittu, Allah ya ce tuntuni mun kaddara mata duk abin da zai same ta. Wanda hadisi ya gabata, kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50,000, Allah ya kaddara komai ya gama. Haka a wannan aya da muka karanta, alam ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, sai ce inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Martaba ta uku, sai mun yi imani cewa komai yana gudana ne da mashi'ar Allah, abinda Allah ya so shi ke kasancewa, duk abinda Allah bai so ba bai nufa ba, ba yadda za a yi ya kasance ko da muna son abu. Sai mun yi imani kenan komai nihin Allah ne, san shi ne, ganin damar shi ne. An gane ko? Shi ne kenan imani da mashi'a, wannan kenan rukuni na uku. Dalili akan wannan ayat da muka karanta da zu, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ubangiji ta'ala ya ce na ga duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita, mun ba shi dama. Sai ya ce amma wa ma tasha'una, abinda kuke so ba yadda za a iya tabbata illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai idan Allah Ubangijin halittu ya so haka. Martaba ta hudu, ko mu ce rukuni na hudu daga cikin rukunin imani da kadara, wato shine mu yi imani da cewa, an gane ko? Mun ambata na biyu alkitaba rubutu ko? Yawa, na uku shine mashi'a, na hudu shine sai mun yi imani da cewa da mu da duk abin da muke aikatawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah. Kai bawa, karan kanka da duk abin da kake aikatawa na alkhairi da na sharri, ka tabbata halitta ce ta Allah. Allah shi ya halicce ka, shi ya halicci abin da kake aikatawa, kamar yadda ya faɗa, wallahu khalaqakum wama ta'maluna, Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Kuma haka ya faɗa, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shi ne mahaliccin dukkan komai kuma shi mawakilci ne akan dukkan komai. Kuma haka can ya faɗa, badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba, sai ce wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim, ash-shahid wa khalaqa kulla shay, Allah shi ya halicci dukkan komai. Kaga dukkan komai kai da aikin ka kuna ciki. To wannan shine yake nuna mana cewa sai in mutun ya kiyaye waɗannan martaba guda hudu, imanin shi da kadara yake tabbata. Kai imani cewa komai yana gudana ne da sanin Allah, Allah ya kewaye komai da sani. Abu na biyu, kai imani Allah ya rubuta komai, ya tabbatar da shi a cikin littafin Lauhul Mahfuz kafin ya halicci halittu. Abu na uku, kai imani komai yana gudana ne da nihin Allah da san shi, abinda Allah ya so shike kasancewa, duk abinda Allah bai so ba ba yadda za a iya kasance. Abu na hudu, kai imani cewa kai da aikin ka gaba ɗaya halitta ne ta Allah, Allah ne ya halicce ku. To shine anan malam sai ya ce wa mislu ahadithur ru'yati kulliha, haka kwatancin hadisin da ke bayani game da ganin zatin Allah da mu'minai za su yi a gidan aljanna a gobe kiyama, dole mu yi imani da waɗannan hadisai. An gane ko? Hadisai ne ingantattu waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga Allah, domin daga cikin jama'u akwai waɗanda suka kore cewa kwata-kwata wai ba ma a duniya ba ko a lahira ba a ganin Allah. A aqidar ahlus sunna wal jama'a, a duniya ba a ganin Allah, amma a lahira mu'minai za su ganshi. In mun iske mas'alar, insha Allah za mu ga dalilan da suke tabbatar da haka. Malam sai ya ce wa inna bat anil asma, yace kai koda abin ya daukaka gabarin kunnuwanka, ma'ana kunnuwanka sun yi karba, koda kana ganin kunnuwanka baka fahimta ba, to kai imani da waɗannan hadisai. Malam yace wastauhasha min hal mustami, koda mai sauraro yaga ƙauyencin abin. An gane ko? Ai abinda mutum ya jahilta shine yake ganin ƙauyencin shi. To koda kasancewar mai sauraro yana ganin ƙauyencin abin, to kai mumini kai imani da abin. Shine malam sai yake faɗa, sai yace fa innama alaihi al-imanu biha. Iya abin da yake kan mumini yayi imani da duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah ya rudda minha harfan wahidan, kada ya watsar da daidai da harafi daya. Me yake nihi daidai da hadisi daya wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman akan abin da ya shafi imani da kadara, karka sake kamar da daidai da hadisi daya. Malam yace wa ghairi hamin al ahadith, da ma wasu sunan hadisai al-ma'asurati an-sikat, wanda aka rawaito daga amintattun marwayita. Malam yace wa Allah yukhasima ahadan, kuma kar mutun yayi kar mumini yayi jayayya da wani. An gane ko? Akan mas'ala ta kadara, kar ka sake kai jayayya da wani. Wala yunazirahu, malam yace kar ma ka tattauna da shi, dan a wajen jayayya da tattaunawa wani abu yana iya shiga na shubha akan ka ya gurbata maka imaninka. Shi yasa maganar kadara ba maganar kai jayayya da wani, ba maganar ka tattauna da wani. Malam yace wala ya ta'allama al-jidal, kuma kar mutun ya koyi garrama. An gane ko? Garrama ba kayan kwarai bace ba. Yace fa innal kalama fil qadari, lalle wato zance game da kadara a ringa jayayya ana tattaunawa, war ru'ya da ganin zatin Allah, wal qur'ani da abin da ya shafi al-qur'ani, wa ghairiha da walinta, malai min wa ghairiha min as-sunan, da ma sauransu daga cikin sunnoni, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da su. Malai yace makruhun wa manhiyun anhu, abu ne wanda aka ki aka kyamace shi kuma aka yi hani. Kar mumini ya ringa jayayya yana gargama game da waɗannan abubuwa da suka zo. Malam yace wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna, duk wato ma'abucin gardama da jayayya game da abin da ya shafi kadara da sauransu. Malam yace kai koda a wajen gardama shi ya dace ma sunna, malam yace baya zamantowa min ahli sunna, baka zama ba daga cikin ahli sunna hatta ya da al jadala, sai mutum ya daina jayayya da gardama, wayu sallima ya meka wuya ya zama raƙumi da akala, wayu umina bil asar, kuma ya yi imani da hadisan da suka zo. An gane ko? Ba yadda za a yi kenan, ko da mutum yana gardama yana jayayya yana tattaunawa ana munazara, to ba yadda za a yi mutum ya zama ahlus sunna sai ya daina wannan gardama game da abin da ya shafi waɗannan mas'aloli da malayaka. Dan haka shi abin da ya shafi kadara da sauransu so ake bawa ya zama raƙumi da akala ya mai ƙauya. Wanda yana daga cikin fa'ida ta imani da kadara, duk wanda ya yi imani da kadara, abu na farko zai samu hutun zuciya da nutsuwa. Me yasa? Saboda ya san cewa kadara ce, duk abin da ya samu na alkhairi ya san Allah ne ya kaddara masa, zai yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan godiya za ta dawwamar masa da wannan ni'ima, kuma Allah ya daɗe shi da wata ni'ima ta daban. In sharri ne ya same shi, wani abu na rashin daɗi, ya yi imani Allah ne ya kaddara masa, kuma zai fake zuwa ga Ubangijinsa domin ya san ba wanda yake yaye ma ba waƙunci in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga a nan duk wanda ya yi imani da kadara, fa'ida ta farko yakan samu nutsuwar zuciya. Abu na biyu, duk wanda ya yi imani da kadara, to za ka ga cewa babu wani nuna isa da jiji da kai tare da shi. In ya samu wani abin da yake so ya samu, to zai yi godiya ga Ubangiji, ya san ba wani ƙarfin shi bane, ba wata dabarar shi bace, Allah ne ya kaddara masa. Idan ya rasa kuma ba zai damu ba. An gane ko? Ba za ka same shi ba yayi wani kashin hakuri yana nuna rashin jin daɗi, a ya san cewa Allah ne bai kaddara masa ba. Wannan duka yana daga cikin fa'idar da bawa yake samu idan yayi imani wato da kadara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.